Mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka na 39 Jimmy Carter mai shekaru 100 a duniya kuma wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya sanya dubban mutane a kasashen duniya cikin alhini ganin irin tasirin da aka ce margayin yayi a fannin kulla alakar diplomasiya tabbatar da zaman lafiya kare haƙin bil'adama noma da dai sauransu tana shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bi sahun shugabannin kasashen duniya wajen miƙa sakon ta'aziyya da nuna alhini ko menene masana siyasa za su na da margayi Jimmy Carter Dr. Kichime Goyangotau ya ce
ni malami ne na jami'a na Lincoln University Malaysia da ke jami'an Nasarawa State University a nan Kefi dan fara ne da ta'aziyya zuwa ga mutan America gaskiya shugaba Jimmy Carter babu irin sa cikin shugabanni na ƙasa gaba daya saboda a lokacin da ya ziyarci Najeriya a shekara ta 1978 gaskiya ban kai shekaru 5 ba amma kin ga yanzu ina sharhi ne da yawon mai ilimin political science na karanci zamansa da rayuwarsa da shugabancinsa da kuma na shugabanni da dama a duniya saboda haka akwai wani abu guda ɗaya da ya cimma a duniya da mutane yanzu dole mu yi la'akari da shi cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da aka yi Jimmy Carter saboda daidai lokacin da ya ziyarci Najeriya yayi nunin ne Najeriya ta zamo ita ma wata zakara ce a shugabanci na duniya da ya kamata a yi abokantaka da ita ya dauka ƙasa Najeriya da kuma nahiyar Afirka gaba daya
masanin tarihi kuma mawallafin jaridar Neptune Prime ya ce
sunana Hassan Gimba zuwan Jimmy Carter 1978 yana da muhimmanci ba Najeriya kadai ko Afirka ba har da ita kanta America ne a lokacin suna neman karbuwa Afirka kuma suna ganin Najeriya ta karbe su Afirka za ta karbe su domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake ganin shugaban Afirka kamun ya zo Najeriya a koni dan guntun tarihi an fi shekara 10 Najeriya da Amurka ba sa shiri domin abubuwa biyu na farko Najeriya bata yafewa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa ɗan bangaren Biafra da suke neman ballewa daga Najeriya ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fata wato apartheid na South Africa. Irin sannu-sannu da Amerika take zaba da independent South Africa lokacin su wasan suka nuna ba masu yanzu-yanzu a ba su yanzu-yanzu. Kuma wannan ya nuna ƙarfin Najeriya da muhimmancinta. Domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su ta yawo suna zuwa ƙasashen Turawa su Turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su ina na Najeriya a lokacin shugaban Najeriya America da kanta dole su ma suka kami shi ziyara kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban America na farko a Afirka domin kafin shi of course akwai Franklin D Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na dan lokaci akan hanyar shi na wucewa
sannan kuma kamun shi Andrew Yang din ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallabe shi ya kai ziyara Amurka din sau uku Henry Kissinger Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma yafi Vice President ƙarfi sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia yanci lokacin suna ƙarƙashin South Africa amma Najeriya ta hana shi wannan yana nuna ƙarfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu
a cewar dattijan ƙasa mai shekaru 99 a duniya kuma jigo a siyasar Najeriya tun shekara 1953 Alhaji Tanko ya kasai ko shakka babu zuwan Jimmy Carter ya ɗaukaka darajar Najeriya a idan duniya
babu shakka zuwan Carter ya ɗaukaka darajar Najeriya kwarai da gaske kana sai da yawa wanda suka ji cewa Carter ya zo Najeriya to ba shakka wannan zuwa ya ƙara mata daraja a idan su kuma in za a ziyara irin wannan ko gwamna ko shugaban ƙasa yana tunanin idan ya je ƙasa me zai iya yi musu su ko me za su nema gurin sa kuma bayan ziyara ai akan yi yarjejeniya akan magana ko tattalin arzikin ƙasa ko ta harkar siyasa sauran irin su a wannan bangarori America tana da gudunmawa da za ta ba kowace ƙasa ta cikin duniya fatan da zan mata shine wannan rashi da ta yi na babban tsohon shugaba nata to Allah ya mai musu da wani makamancinsa a hali yanzu ko a nan gaba.
A lokacin da yake kan karakar mulki, marigayi Jimmy Carter ya ziyarci nahiyoyi biyar kama daga Afirka, Asiya, Turai, Arewacin Amurka da Kudancin Amurka. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.